sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan safiyar na yau Talata 12 ga watan Oktoba shekarar 2021. Baba Yakub makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanan labarai.
Sojojin kasar India 5 sun rasa rayukansu a wani kazamin artab da ƴan bindiga dake fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir. Yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi da su karɓi ƙarin allurar rigakafin COVID-19.
Labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta fara daukar matakan sasantawa da mambobinta da suka fusata da sakamakon zabukan da aka gudanar a kasar.
Amma mu a siyasance muka duba din a reconciliation da ya kamata a nemi ire-iren mu wanda suka wahala a wannan jam'iyya da shi tsohon shugaban kasa. Mu zo mu zanna table da su da mu ga musu korafin mu shugabancin kasar ne da su ga anada da mu.
Kotu ta sallame Ali Tinda, wani mai sukar lamirin tsohon gwamnatin shugaba Yusuf Muhammadu, bayan kwashe sama da watanni 30 a kurkuku ba tare da shari'a ba.
Ali Tinda dai bai da alaka da ta'addanci, bai kamata ba irin wannan mutane ana kai su cikin gidan yari wanda an ka kebe domin wanda sun kai manya-manya da ya fuka.
Muna kuma dauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin kasar India 5 sun rasa rayukansu a wani kazamin artab da ƴan bindiga dake fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir. Yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin India ya ce, ƴan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga ƴan bindiga a wurin. A cewar sojojin, yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike, ƴan bindigar sun buɗe wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai, da sojoji huɗu suka ji rauni kaɗan. An kwashe su zuwa asibiti mafi kusa, amma sun mutu a can. Babu wata ƙungiyar ƴan tawaye da ta fitar da wata sanarwa kan lamarin. Faɗanna zuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da kai hare-hare, biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu waɗanda ba musulmi ba marasa rinjaye a makon da ya gabata. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso, wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin ƙasar. Ƙasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci ƙarin hare-hare da yawa da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da ƙungiyar IS ko Al-Qaida tun daga shekarar 2015. Rikicin ya hallaka kusan mutane 2,000 da tilastawa mutane miliyan 1.4 barin gidajensu. Wata majalisar tsaro da ta nemi a sake sunanta ta ce sojoji biyu harin bom ɗin ya ritsa da su a garin Farakoroso a yankin Cascades. Wata majalisar tsaro ta ce waɗanda abin ya ritsa da su sojoji biyu ne waɗanda babur ɗinsu ya tarwatse a kan mahaƙar ma'adanai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi da su karɓi ƙarin allurar rigakafin COVID-19. Kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na WHO ya ce ƙarin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi, saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karɓi allurar rigakafin da aka saba yi, kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar COVID-19 mai tsanani. Kwamitin, wanda ake kira da SAGE, ya kuma ba da shawarar yin allurar rigakafi ga mutanen da suka haura shekara 60, waɗanda suka karɓa allurar rigakafin daga masu haɗa allurar na China, Sinopharm da Sinovac. Ta kawo hujjoji na wani bincike da aka yi a yankin Latin Amurka cewa allurar rigakafin ba ta aiki zuwa wani tsawon lokaci. Sai dai kwamitin bai ba da shawarar ƙarin yin wata allurar ga jama'a ba, kuma ya ce zai yi nazarin batun ƙarin yin allurar da yawa a ranar 11 ga watan Nuwamba. Hukumar WHO ta yi kira da a dakatar da yin ƙarin allurar ga jama'a gaba ɗaya har zuwa ƙarshen shekara, don ba wa mutane da yawa a faɗin duniya dama su karɓi allurar rigakafin ta farko.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC a ƙarƙashin gwamnan jihar Yobe, Maimala Buni, ya kaddamar da kwamitin sulhu na ƙasa na jam'iyyar gabanin babban taro na ƙasa da za a yi nan gaba. Buni ya bayyana cewa an kafa kwamitin ne domin sasanta bambobi da suka fusata da sakamakon zaɓukan da aka gudanar a ƙasar. Wakilin sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, tana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana.
Shugaban kwamitin rikon ƙwarya na jam'iyyar APC, Maimala Buni, ya kaddamar da kwamitin mutum tara a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma, Abdullahi Adamu. Buni ya ce dama akwai ƙorafe-ƙorafe daga 'ya'yan jam'iyyar daga shiyoyi daban-daban na ƙasar, saboda haka kafa wannan kwamiti hanya ce na magance su.
Yana daga cikin kundin tsarin mulkin jam'iyya a kafa irin wa'annan kwamitoci, domin idan aka ce abin da ya shafi sulhu da ƙorafe-ƙorafe abu ne da ake barin shi a buɗe, saboda a tabbatar cewar ba a tsuke shi kuma an matsa su kan yadda za su gudanar da aikinsu ba. Domin Najeriya tana da jihohi 36 da Abuja, duk inda matsala yake kuma dole ne su fuskance shi, su ga cewar sun tabbatar sun kawo waraka a gurin. Wannan shi ne dalilin da ya saba mu ba su wani takaitaccen lokaci da za mu ci ko wata ɗaya ko biyu ko sati ɗaya ko sati biyu ba, saboda mun bar su su nuna ƙwarewarsu.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka mara wa jam'iyyar baya, Abdulkarim Gambo na ƙungiyar Safe Nigeria Buhari Ambassadors, ya yi farin cikin kafa wannan kwamitin, domin su dama cikin su a cike yake da ƙorafe-ƙorafen.
Matasan mu yawa gaskiya suna na azube a wannan kungiyar, ba su samu appointment ba, ba su samu abubuwan da ya kamata a samu a biya a siyasance ba, amma duk da haka dai muna godewa shugaban kasa, amma mu a siyasance muka duba in a reconciliation da ya kamata a nemi ire-iren mu wanda suka wahala a wannan jam'iyya da shi kurma shugaban kasa, mu zo mu zanna table da su da mu gaya musu korafin mu shugabancin kasar nan da suke a nada da mu.
A lokacin da yake bayanin matakan da kwamitin zai dauka wajen yin sulhu, musamman ma hada kan 'ya'yan jam'iyyar, shugaban kwamitin Senator Abdullahi Adamu ya yi ƙarin haske.
Wasu a gwamnati ya ce zai bar ma jam'iyyar baki ɗaya, zai wata jam'iyyar daban. Duka ya cikin abubuwan da yake shaidan akwai rashin jituwa nan da can. To saboda haka ko wasu kuma inda aka yi taraliya misali na yadda za a zaɓi gwamna ko zai zaɓi sanata ko zaɓi na majalisar wakilan Najeriya ko na majalisar jiha, wani lokacin ka samu abu ba daidai da aka so ba, ko da aka shirya ba, ko da aka ba da umarni a yi ba, ko da tsarin mulki ce a yi ba. To inda aka samu irin wannan tafiya ko bambancin ra'ayi na 'yan jam'iyya guda, to akan so a ga mai menene za a yi a dawo ra'ayin nasu layi guda. To saboda haka fatan mu shine waɗansu ka je kotu su je yin shari'an su.
Sauran membobin kwamitin su ne tsofin gwamnoni guda uku, da George Akume na jihar Benue, da Sullivan Chime na jihar Enugu, da Alisa Abinnin Kudu na Jigawa, da tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara, sannan sakataren Moses Adeyemo. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Jam'iyyar Malam Muqtadad Al-Sadr ita ce ta mafi yawan masu kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Iraki, a cewar sakamakon farko da aka fitar jiya Litinin. Wasu sakamakon ƙidaya da aka samu na nuna cewa malamin addinin Shi'an ya lashe sama da kujeru 70 na majalisar mai kujeru 329. Jam'iyyar Al-Sadr ta ce ta lashe kujeru 73, inda ta ƙara adadin kujerunta 54 da ya kuma ba ta babban tasiri a tsarin gwamnati. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce tsohon Prime Minister Nura Al-Maliki ya samu nasara mafi girma tsakanin jam'iyyun Shi'a a cewar sakamakon farko. Kungiyoyin Shi'a sun mamaye siyasar Iraki tun bayan faduwar shugaba Saddam Hussein na Sunni a shekarar 2003. An samu raguwar masu kada ƙuri'un zaben na 'yan majalisa a ranar Lahadin da ta gabata da kashi 41 cikin 100 kawai a cewar hukumar zaɓe, wanda ya yi ƙasa da kashi 44 cikin 100 da aka samu a 2018, wanda shi ne mafi ƙaranci a tarihi. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce tana son ta yi haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya a shirin haɗin gwiwa da za a yi don tallafa wa ƙasar Somaliya a ƙoƙarinta na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da samun kwanciyar hankali. A cikin wata sanarwa, kwamitin tsaro na AU ya ce ya amince da shawarwarin wata ƙungiya mai zaman kanta don yin wani aiki na haɗin gwiwa wanda zai maye gurbin rundunar AU a Somaliya bayan wannan shekarar. Tun daga shekarar 2007, rundunar wanzar da zaman lafiya ta yankin, wacce ke aiki tare da amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya, ta taimakawa sojojin gwamnatin Somaliya a yakin da suke yi na tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta Afirka, musamman kan ƙungiyar mayakan Al-Shabab. Bayanin bayan taron ƙungiyar AU ya bayyana matuƙar damuwa game da taɓarɓarewar yanayin tsaro a Somaliya a cikin manyan sassan ƙasar, wanda ya ɗauke hankali daga mahimman ayyukan gine-gine da tabbatar da zaman lafiya.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun birnin Yamai ta sallami wani fitaccen mai hamayya da tsohuwar gwamnatin shugaba Yusufu Muhammadu, wato Ali Tira, dan Nijar mazaunin nan Amurka, wanda hukumomin Nijar suka yi nasarar ta saukiyarsa a shekarar 2019, suka kuma garkame shi a gidan yarin Kutukale saboda zarginsa da yunkurin cin zarar jama'a da nufin kifar da zababbiyar gwamnati, har ma da zargin barazanar kisan shugaban ƙasa na wancan lokacin. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani
ta hanyar sakonnin bidiyo da audio da yake yadawa a kafafen sada zumunta daga inda yake zaune, wato birnin New York ne. Ali Tera ke caccakar kamun ludayin shugaba Isu Muhammadu, har ma da dura masa ashar da nufin nuna rashin gamsuwa da mulkin sa. Lamarin wanda ya faro a wajejen ƙarshen shekarar 2014 ya zo ƙarshe a shekarar 2018, lokacin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi sa'ar karɓo shi daga hannun hukumomin Amurka, inda kai tsaye aka wuce da shi gidan yarin Kutukale. Bayan shafe watanni sama da 30 a kurkuku, wani alƙalin kotun Yamai ya bada belinsa a yammacin jiya Litinin, kamar yadda lauyan Ali Tera Metir Musi Bubakar ya yi min ƙarin bayani.
La loi dit que même en matière criminelle, vous ne pouvez pas dépasser 18 mois de détention provisoire renouvelable une seule fois.
Yace tuntuni wa'adin da doka ta kayyade ya riga ya shude, domin doka ta ce ko kisan kai mutun yayi bai kamata ya wuce wata 18 ba a tsare ba tare da alkali ya saurare shi ba. Kuma koda za a sake tsawaita zamansa a gidan yari, doka ta ce sau guda za a tsawaita shi ma kada zaman ya wuce watanni 12 kawai. To Ali Tera ya shafa watanni sama da 30 a kulle ba tare da an yi masa shari'a ba, dalili kenan alkali ya amincewa bukatar mu ta bada belin sa. Ali Tera, wanda a wani lokacin baya ke bayyana kansa a matsayin dan jam'iyyar Model Lumana ta 'yan hamayya, sai yake tsayin daka a wancan lokaci domin fito na fito da duk wanda ke sukar manufofin jam'iyyar ta tsohon Prime Minister Ahmad Ahmadu. Na nemi jin ra'ayin mai fafutukar nan ta hanyar blog, bugu da ƙari kusa a jam'iyyar Lumana Bana Ibrahim, game da yadda ya ji da sakin Ali Tera daga kurkuku.
Dama ka san a lokacin da an ka kama shi, mun yi Allah wadda da kamun nan da an kai mai da zargin da ake mai lokacin nan. Tunda Ali Tera dai bai da halaka da ta'addanci, kawai mutum ne mai gayin ra'ayin shi a bisa kan hanyoyi da ake tafiyar da siyasa a ƙasar ga. Bai kamata ba iri wannan mutane ana kai su cikin gidan yari wa'anda an ka keɓe domin wa'anda sun kai manya-manyan laifuka. To wannan deja an ci da hake shi
Matakin sallamar wannan dan taliki wani abu ne da wasu 'yan ƙasa ke kallonsa a matsayin wata alamar sare-saren da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi alƙawarin aiwatarwa a fannin shari'a, inda jama'a ke kokawa game da yadda ake fuskantar tseko kafin a saurari wanda ake tuhuma da aikata laifi. Kamar yadda kungiyar alƙalan shari'a a nata bangare ta sha korafi akan yadda wasu masu bakin fada aji ke fakewa da matsayinsu don katsalandan a harkokin shari'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya
a kasari kuma ba waɗannan su suke da control na jama'a ba, kawai manya ne suna zaune a falansu dan suna da ƴancin fada a ji. Shikenan, akasarin ƴaƴan jam'iyya kashi 90 daga cikin 100 duk abinda ba sa so za a danna musu, shi yasa jam'iyyar nan ta shiga rikici ta samu kanta a inda take a yanzu.
Ni ba wai ina cewa dole secondos ko sai sake tsayawa takara ko na wani, amma in an zabe ka kai shekara huɗu to baka kai shekara huɗu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Idan kai mai bin labaran siyasar Najeriya ne, ba za ka rasa kula da rikitan da suke ta'addabar jam'iyyar adawa ta PDP a kwanakin nan ba. Ita ma jam'iyyar da ke mulki tana da nata, amma dai yanzu na PDP za mu tsunduma cikin zauranta mu ga abubuwan da ke faruwa din, wanda suka janyo mutane da yawa kamar gwamnoni na jam'iyyar har suka bata da dai sauransu. To, kafin mu tsunduma cikin wannan tattaunawa din, bari mu fara jin ra'ayoyin wasu manyan 'yan siyasa dangane da wannan lamari.
Ne a domin waziri ina so kai man adalci, ai ka faɗi kawai mutane da suka bar PDP ne, ai APC ma akwai mutane da suka batta, sai ka ce 'yan siyasa daban-daban sun bar wannan jam'iyya sun koma washin jam'iyya, na wannan jam'iyya sun koma wannan jam'iyya. Amma dai kin yi dan PDP ne, ban ji daɗi ba da malami na Professor Jerry Gana aka ɓata mare ya bar jam'iyyar PDP. Irin wannan haka muka samu kanmu a ciki a 2014, aka ce wanda suka tafi Allah ya taka ya raka taki gona, muka zo abubuwa suka barbace har muka asaran mulki. A yanzu ma jam'iyyun in aka samu jigon jam'iyya yace ya bar jam'iyya kuma jam'iyyar bata ga cewa wannan rauni ne gare ta ba, to irin wannan su suke taruwa su kawo illoli da suke wanzuwa a cikin jam'iyyu a cikin demokradiyya, su gurgunta ita ma demokradiyya da kanta a Najeriya.
To madalla, to da wannan shimfiɗa za mu gayyato Nasiru Adamalle kayawakinmu na Abuja da ya shirya mana muhawara ta ƙoƙarin gano me yake ci mun PDP tuwa ƙwarya ne, wanda kuma kan haka ya gayyato shahararren ɗan siyasar nan injiniya Abuba Galadima da kuma hadimin tsohon mataimakin shugaban ƙasa ta Najeriya na Madisambo wato Umar Sani Deka, domin su duba mana abubuwan da suka sa wasu gwamnoni suka fice daga wannan jam'iyya da dai sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga Nasirun da bakinsa.
Masu sauraro, barkanmu da shigowa wannan shiri na tsaka mai wuya daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina tare da waɗanda suke wa jam'iyyar PDP hidima, musamman ma gabanin zaben 2019 a matsayin masu magana a madadin jam'iyyar a campaign. Wato waɗannan ba wasu bane illa injiniya Abuba Galadima da kuma Alhaji Umar Sani, waɗanda tabbas sun yi wannan aikin sun yaɗa manufofin jam'iyyar. Amma wani abun mamaki, waɗannan manyan jami'an campaign na jam'iyyar yanzu ra'ayinsu ya sha bamban. Bari za mu sake fara taɓowa magana ta farko akan rikicin shugabanci na jam'iyyar. Injiniya Abuba Galadima, me za ka ce kan rikicin shugabancin jam'iyyar PDP da ya sa dole aka yi ta kawo wasu takardu ko in ce umarni daga kotu har aka kawar da shi shugaban jam'iyyar Uche Secondos?
To, man Nasiru, akasari yawancin jam'iyyu na ƙasashe musamman irin na Najeriya sun saba da irin wayannan dambarwa
domin bin ka'ida da dokoki da suka kafa jam'iyyun da kansu. Kuma ni har yanzu na fara tsorata da kaina domin akasarin abubuwa da na hanga na fada wato ba kasafai sukan tafi a banza ba. Ni abin da yake aukuwa din nan yanzu baki da baki na gaya wa shugaban jam'iyyar PDP a lokacin da ake rigingimu na yadda za a tsara zabe a jihar Yobe don a fitar da shugabanninta, sai da muka shekara ɗaya da rabi muna kaiwa muna komowa. Kuma na gaya masa cewa kar ka ɗauki jam'iyyar nan ka miƙa wa waɗansu mutane, musamman gwamnoni, don suna riƙe da mukamai a jihohinsu. Babban abin da zai iya kare ka, Allah ya agaza maka, shine kai ƙoƙarin yin adalci. Jam'iyyar nan dukkan mutane, duk state din da ka je, ka tabbatar cewa an yi zaɓe na fi sabilillahi, sahihin zaɓe, al'umma su zaɓi waɗanda za su shugabance su. Domin in suka yi wannan zaɓen za su iya mutuwa akan waɗanda suka zaɓa. Amma fa in kuka matsa musu, kuka ɗora musu shugabannin da ba sa so, sai su bar ku da shugabannin. Yake min alƙawari, yake min alƙawari. Kuma duk da shaidu muka yi wannan zai yi adalci, zai adalci. Sai ga shi da aka zo takarar fidda shugabannin jam'iyyu a jihohi da yawa na Najeriya, sai ya kira wani tsohon gwamna ko hamshakin mai kuɗi ko gwamna mai ci, ya ɗauki ma takaddun na zaben ga baki ɗaya miƙa masa, ya je ya rubuta waɗanda suke so. Akasari kuma ba waɗannan su suke da control na jama'a ba, kawai manya ne suna zaune a falansu don suna da ƴancin faɗa a ji. Shikenan, akasarin ƴaƴan jam'iyya kashi 90 daga cikin 100 duk abinda ba sa so za a danna musu, shi yasa jam'iyyar nan ta shiga rikici, ta samu kanta a inda take yanzu. Kuma a ni hange na banga ana iya samun maslaha ba.
Umar Sani, ka ji abinda injiniya Abubakar Galadima ya faɗa, kuma na tabbatar kai abinda kake ce min Uche Secondos wasu ne suka sa shi a gaba, ba wai lalle shi ne mai matsala ba.
Babban abubuwan da ke tafiya a wannan jam'iyyar tamu ita ce wato tun daga farko aka bar shiri an tsara jam'iyyar nan, an maida ita kudu, kuma da aka maida ita kudu aka ce za a ya kamata a yi microzoning a kaiwa kasashen Yarbawa. Amma shi gwamnan jihar Rivers ya dage ya ce lalle shi sai an kawo mishi Uche Secondos.
Wato manan Yesu Wuke kenan.
Ne Yesu Wuke. Saboda haka aka kawo Yesu Wuke. So ashe shi kawo da Secondos din da yi akwai dalili. Ba ya kawo shi bane domin ya fadada kuma ya raya jam'iyyar PDP, a'a ya kawo shi ne saboda wani manufa wanda bamu iya sani ba, sai abubuwa yanzu da suke tasowa suke nunawa. Musamman Uche Secondos ya zauna a Transcorp Hilton, ya yi ma 'yan Najeriya alkawarin cewa da kuma 'yan jam'iyyar PDP cewa ba za a akwai abin da ake kira impunity da imposition, ba za a sa mutane akan dole a dora su akan wayansu ba. To amma babun mamaki sai aka rika samun matsaloli a jihohi. To irin nawa binciken sai na ga cewa wani lokaci shugaba waɗansu abubuwa matakai da ake ɗauka a kan shi a nuna ba a ƙaunan shi yake sa shi ya ɗauki waɗansu matakai shi ma wanda zai kare kanshi, wanda zai nemi manyan 'yan jam'iyya su taya shi kare shi kansa bisa ga wannan. So yana cikin irin abubuwan da ya ɗan jajjawo matsaloli. Saboda haka yawanci sai ka ga shi shugaban jam'iyyar a irin nasa tunani ya dace ya samu wani ko tsohon gwamna da yake ganin yana da jama'a a wannan jaha, ko kuma ya samu wani ko kuma gwamna mai ci yana ganin kudi na hannun shi kuma yan jam'iyya ya kamata a ce suna bin shi, ko kuma ya mika musu jam'iyyar yana ganin in aka yi wannan za a samu nasara. Ya je a Edo, jihar Edo, ya je ya dauko Obaseki daga jam'iyyar APC ya sa shi takara a jam'iyyar PDP, kuma da yardan Allah ya yi nasara. Ya yi kokari ya dawo da Otom daga jam'iyyar APC zuwa PDP, haka kuma Tambuwal shi ma an yi kokari an dawo da shi jam'iyyar PDP. To amma kuma dole in kana shugabancin jam'iyyar wayansu su ga kuma ka saba musu. Gwamnan jihar Ebonyi yana ganin an saba mishi, saboda haka ya fita. Amma wajen bayanin fitansa ya ce ba jam'iyyar ne ta saba mishi ba, gwamnan jihar Rivers ne ya saba masa. Sannan gwamnan jihar Cross River Ayade shi ma wajen barin jam'iyyar ya yi magana, ya yi jawabi, ya nuna a kaikaice cewa gwamnan jihar Rivers ne ya saba mishi domin yana sa mishi hannu a hanci a jam'iyyar PDP ta jihar Cross River. To sai kuma Zamfara, idan ka duba shi kuma gwamnan Zamfara koda da gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane, amma ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar PDP sun san irin halin da yake ciki da kuma irin matsalolin da yake fuskanta, musamman na wajen kashe-kashen mutane da kame-kame da sace-sace, amma ba su taimaka mishi ba.
Tuwa gaishe kuma da mutu, bari mu ja aya wannan kashin farko na wannan tattaunawa da muke game da jam'iyyar PDP da rikitanta. Idan Allah ya sa mun dawo mako na gaba za mu duba abin da ya sa gwamnan jihar Zamfara ya fice daga cikin jam'iyyar, inda aka ce yana fushi da wato wasu 'yan uwansa gwamnoni 16 da ba su ko taimake shi bane ko menene. Sannan kuma za mu duba ko ita PDP ta koyi wasu darussa daga abubuwan da suka sa har ta rasa cin zaɓe a shekarun 2015 da kuma 2019. Duk wannan suna tafin Allah ya fi mu mako mai zuwa. Zai a madadin shi Nasiru Adamu ya kai da kuma bakin nasa, injina Abubakar Galadima da Umar Sani Dekat, Aliyu Mustafa Sakwati ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To madalla a gaida da Sakwato. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Sojojin kasar Indiya 5 sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da 'yan bindiga da ke fada da mulkin Indiya a yankin Himalayan na Kashmir, yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin Indiya ya ce 'yan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga 'yan bindiga a wurin. A cewar sojojin, yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike, 'yan bindigar sun bude wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai, da sojoji hudu suka ji rauni kadan. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin kasar Burkina Faso, wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin kasar. Kasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci karin hare-hare da yawa da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da kungiyar IS ko Al-Qaida tun daga shekarar 2015. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi da su karbi karin allurar rigakafin COVID-19. Kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na WHO ya ce karin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi, saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karbi allurar rigakafin da aka saba yi, kuma suna cikin hadarin kamuwa da cutar COVID-19 mai tsanani.
Masu sauraro da takaitaccen labaran duniyar, muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai kuma an jima kaɗan za ku yi mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.